Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai sai a zangon FM na BOY Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Yau ranar 36 ga watan Oktoba shekara 2018. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Kafafen yada labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe dan jaridan nan da ya bace Kamal Khashoggi, bisa ga rahotannin kafafen yada labarai a nan Amurka. Wasu masana da wakilai na Majalisar Dokokin Amurka kuma suna bayyana damuwarsu game da yadda Iran take kokarin karfafa zamanta a Siriya a wani yunkuri da take yi na ƙara tasiri a gabas da tsakiya har zuwa lokaci mai tsawo. Matakin gina katanga da Pakistan ta dauka akan iyakarta da Afghanistan a cikin wannan mako ya sake haddasa sabon rikicin soja tsakanin makwabtan biyu.
To kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa Majalisar Dokoki ta jihar Kano ta kafa wani kwamiti da zai duba gaskiyar zargin da ake wa gwamna Ganduje na cewa an bashi toshiyar baki.
An bashi dama da shi gidan jaridar da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbacin cewa da kuma masanan da suke kula da yadda yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne.
Gwamnatin Najeriya ta bayar da dalilan da ya sa ta amsa da wato ta samar da doka mai lamba 6 ta hana wasu yawo tare da kwace dukiyoyin da ake zargin na cin hanci da rashawa ne.
Kokin da su waɗanda ke ganin da cewa wannan oda ta tukar da su suka kai kuma kotu ta yi da hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki, oda ta halatta kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai.
To bayan rahoton namu kuma sai shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar mana, amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kafafen yada labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe dan jaridan nan da ya bace Kamal Khashoggi, bisa ga rahotannin kafofin labaran na Amurka. Rahotanni sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin masa tambayoyi ne ta sanadiyar mutuwar Khashoggi. Tashar labarai ta CNN ta ce akwai yiwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul, wanda suka ɗauke shi zuwa Saudiya domin yi masa tambayoyi. Rahotanni sun ce an kyautar zaton Saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru wanda suka yi sanadiyar mutuwarsa an aikata ne ba tare da umarnin hukumomi ba, kuma za a ɗauki mataki akan waɗanda suka yi wannan ɗanyen aikin. Da safiyar jiya Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya ce akwai yiwuwar miyagun masu kisa ne suka kashe shi.
We are going to leave nothing uncovered. With that being said, the king firmly denied any knowledge of it.
Ba za mu bar komai rufe akan wannan batu ba, yace sarkin ya musanta cewa ba shi da masaniya akan kisan, kuma tana yiwuwa bai sani ba. Ba zan aribakinsa in ci masa albasa ba, amma dai ina ganin wasu muggan masu kisa ne suka aikata hakan. Amma waye san gaskiyar lamarin? Za mu yi iya kokarin mu kai ga ƙarshen wannan batu nan ba dadewa ba. Yayin da goyon baya da Rasha da Iran suke baiwa gwamnatin Bashar al-Assad yake tasiri a yankunan da ada ƙungiyoyin ƴan tawaye suke rike da su a Siriya, shigar Iran da jibge sojojinta a cikin ƙasar Siriya ya sa wasu masana da wakilan Majalisar Dokokin Amurka suna bayyana damuwarsu game da yadda Tehran ɗin take kokarin ƙarfafa zamanta a Siriya a wani yunkurinta na ƙara yin tasiri a yankin gabas da tsakiya a lokaci mai tsawo. Wato kasashen guda biyu da suka hada da Iran da Rasha din suna kara dannawa a cikin Siriya da karfi, kuma ana kula da irin mummunan tasiri da wannan abu zai yi wa muradun Amurka da kuma kawayenta, inji Elena Rose Litinin daga Florida, kuma shugaban kwamitin harkokin waje a Majalisar Dokokin Amurka, yayin da take bada bahasi gaban majalisan akan manufofin Amurka a Siriya. Litinin ta kara da cewa tilas ne Amurka ta fitar da kwarara kuma cikakkun dabaru wanda za su hana Iran ƙara yin tasiri a wannan yankin. Ta ce bayan sanya hannu akan wata yarjejeniyar haɗin gwiwar soji da Assad a watan da ya gabata, Iran ta nuna alamu ba ta da niyyar fita Siriya da wuri. Matakin gina katanga da Pakistan ta ɗauka a kan iyakarta da Afghanistan a cikin wannan mako ya sake haddasa sabon rikicin soji tsakanin makwabtan guda biyu wanda suka daɗe suna zaman doya da manja, kuma hakan ya yi sanadiyan Islamabad ta rufe iyakarta da ke kudu maso yammacin ƙasar, inda aka fi yawa amfani wurin kai komo tsakanin ƙasashen biyu. Rufe iyakar ta garin Chaman ya sa matafiya sun kakare akan hanya kana ɗaruruwan motoci na ɗaukar kaya su ma sun saura ta kowane ɓangare. Hukumomin Pakistan a jiya Litinin sun baiwa ɗaruruwan mutane da suka kakare damar tsallakawa, amma kuma ba su ba ayarin 'yan kasuwa damar ci gaba da tafiyarsu a ɓangarorin iyakokin ƙasar biyu. An samu rigingimu a ranar Lahadi a kusa da garin Chaman da ke kan iyakan ƙasashen guda biyu, yayin da rundunonin Afghanistan suka buɗe wuta a kan rukunin ma'aikatan soji da ke kafa katangar wanda hukumomi a Pakistan suka hakikance gina ta. A cewar jami'an Afghanistan, an kwashe sa'o'i 8 ana gwabza faɗa. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Gambia ta kaddamar da wata hukumar binciken gaskiya da yin sulhu akan laifuka da aka aikata ƙarƙashin gwamnatin tsohon shugaban kasar Yaya Jame, wanda ake zarginta da azabtarwa da kashe waɗanda ta ɗauke su a matsayin abokan adawa. Wannan ƙaramar ƙasa da ke Afirka ta yamma ta rantsar da mambobin hukumar su 11 a jiya Litinin. Shugaban kasar Adama Barrow ya faɗa a wani saƙon Twitter da ake yana cewa, ku bari mu haɗa kai mu ce ba zai sake faruwa ba, mutane ƙalilan su zalunce mu, kuma hakan ba zai sake faruwa ba, wannan kyakkyawar ƙasa ta sake komawa a cikin cin zarafi da marasa rinjaye ke yi wa galibin 'yan ƙasa. Mutanen da aka taɓa zaluntarsu da masu shaida da waɗanda ake zarginsu da aikata ɗanyen aiki sun shirya za su fara ba da bahasi a gaban wannan hukumar a ƙarshen wannan wata. Ana sa ran za a kwashe shekaru biyu ana wannan aikin. An zargi gwamnatin Jame da aikata kisa da batar da mutane da azabtarwa da yin fyaɗe da wasu munanan ayyuka tsawon shekaru 22 da ta yi tana mulki. Ƙasar Jamus ta maida wani da yake da hannu a harin ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumban shekarar 2001 a Amurka, wanda aka fi sani da 9/11 zuwa ƙasarsa ta asali Morocco. Munir Al-Mutasaddiq ya kwashe kusan shekaru 15 yana zaman gidan yari a Jamus kafin a mayar da shi ƙasarsa Morocco a jiya Litinin. Kafafen yaɗa labarai a Jamus sun buga hotunan Mutasaddiq huskansa rufe da ƙyalle, kuma 'yan sanda masu rike da makamai sun raka shi zuwa jirgi mai saukar ungulu.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, majalisar dokoki ta jihar Kano ta ce gwamnati Abdullahi Umar Gwanduje tare da 'yan ɗan kwangilar da ake zargin ya bashi toshiyar baki da kuma jaridar da ta buga batun za su gurfana a gaban kwamitin da ta kafa domin binciken lamarin. A hirarsa da Mahmud Ibrahim Kwadi, honorable labaran Abdul Madari wanda shi ne ya gabatar da kudirin kan wannan batu ya yi ƙarin haske kan makasudin samar da wannan kwamiti da suka yi.
Akan kundin tsarin mulkin Najeriya da muke tafiya, kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗi cewa idan an da aka yi wa ya kamata a zo a fito da abubuwa inda al'ummar da muke wakilta su tabbatar cewa abin nan gaskiya ne kuma ba gaskiya ba ne, saboda abubuwan zamani da ake ciki na yanda ake iya haɗa hoto da waye, amma aka fito da gaskiyar magana duk duniya ta sun ce abu kaza gaskiya ne kuma hurumin majalisar dokokin jihar Kano.
To gashi ka gabatar da wancan kuduri kuma har an ma kafa kwamiti an bashi wa'adi, hususan ya ake so ya gudanar da binciken.
an ba shi dama da shi gidan jarida da ya fito da abubuwan da duk wanda zai iya bada tabbas din cewa da kuma masanan da suke kula da yanayin hoto yake za su fitar da cewa wannan abin da aka bayar gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, sannan kuma ya kawo majalisa, sannan ita kuma ya sa ta ga me ya kamata.
Kenan kaman zai kai ga amfani da wato masana kenan ko ya dau haye su.
Ai da mun a dokan ma zaman majalisa akwai wannan duk abin da ya shafi majalisa ta bada dama za ka iya nemo wanda suke da masanan wannan abin su tabbatar nan kuma tada abin da yake na gaskiya.
Wasu suna ganin ma kaman kun yi dau wannan mataki ne kawai dan dai a san kuna nan, tunda galibi idan aka yi irin wannan sai a ji abin kaman kumfaya ya lafa daga baya.
Tunda nake dan majalisa daga shekara ta 2007 zuwa yanzu na tabbatar akwai abubuwan da yawa da mun bincika kuma mun tabbatar mun fitar da na gaskiya mun fitar da na ƙarya kuma majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauki.
Akwai rahotannin da ke ma cewa ta yufa an daga waje an zo za a yi amfani da ku ne dan ku ta da kura.
Wannan mu muna yi ne dan mu kare mutuncin jihar mu, mu kare mutuncin al'umman mu, mu fitar da dukkan wani abu a ce abu na gaskiya ake faruwa a daina batanci. Saboda irin wannan batancin an yi wa mai martaba sarkin Kano, an yi wa gwamnan Adamawa, an yi wa shugaban jam'iyya na yanzu, an yi wa gasunan mutane da yawa kuma daga baya ga da'awun ba gaskiya bane.
Wasu na ganin ma fa me yasa za a ba wannan kwamiti har wata guda, abin da gashi nan kuru-kuru yana yawo a wayoyin mutane, abin da watakila bifa a 'yan kwanaki a ce an gama ba, anya ba kokari kuke ku kawar da hankulan jama'a ba?
Ai shi ba da aiki, aikin aka ce an bayar a kwamitance. Akwai aikin za a ce an baka wata biyu an ka gama shi cikin awa 24 za ka yi da majalisar dokoki ka ce to aikin da kuka bani kuka ce kun ba rana ga zuwa lokaci kaza na gama aikin nan sai a shigo da shi kuma zuwa majalisa sai a karanta shi kuma sanan majalisa ta dauki matakin da ya kamata ta dauki.
Kenan kwamiti zai gaito da dan kwangira da gwamna da ma wancan gidan jarida da ya wallafa labari.
Insha Allah duk wannan kwamiti zai bincika, duk wanda bincike ka biyo ta kansa ina tabbatar maka majalisa za ta bincike kuma ta tabbatar cewa abin da ya din nan gaskiya ne ko ƙarya ne.
Kenan gwamna zai gurfana a gaban kwamiti.
Gwamna zai iya gurfana shi ma a gaban kwamiti inda abin bincike ya biyo ta kanshi.
Idan aka samu rahoto kuma watakila gwamna yana da hannu na laifi me mataki na gaba?
Wani ka jira ka ga abin da rahoto suka kwamiti suka kawo rahoto kuma ka ga menene dokar constitution yace akan abin da majalisa ta yi.
Wanda tabbaci za ka ba 'yan Kano cewa lalle daga baya ba za ku zo ku ce kun wanke gwamnan Kano ba kamar yadda kuka wanke shugaban ku a baya.
A'a, ai ba mu za mu ce mun wanke ba. Idan abin da aka zo bincike aka tarar ya wanke gwamna dole ka fito ka ce ka wanke gwamna. Idan kuma a bincike sun tabbatar gwamna yana da laifi dole ka ga duniya cewa gwamna yana da laifi. Na kan mu jira mu ga abin da kwamitin nan zai kawo nan.
To madalla tattauna Mahmud Ibrahim Kwari kenan da Honorable Labaran Abdul. Bayan da gwamnatin Najeriya ta musanta jerin sunayen da mutane 50 da aka yada a wasu kafofin watsa labarai ana cewa su ne dokan nan ta hana yawo da kwace dukiyoyin da ake zargin na cin hanci da rashawa ne ya shafa. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya yi wa Umar Faruk Musa ƙarin bayani a tattaunawar su.
Amma abin sha'awa wanda ya kamata da la'akari da ita wannan oda ba yau ba aka zartar da ita ba, a bayan an zartar da ita wasu da suke ganin da cewa odar nan za ta zama cutarwa zuwa gare su sun je gaban kotu suka gabatar da bukata na ganin cewa ainihin an soke ta an jingine ta. Kuma abin da ya kawo cece ku ce a halin yanzu shine ita wannan kotu ta bi bahati ta bi kadin koken da su waɗanda ke ganin da cewa gwamnan oda ta cutar da su suka kai, kuma kotu ta yanke hukuncin cewa oda ta dace da tsarin mulki, oda ta halatta, kuma gwamnati ya wajaba ta ɗauki matakai ta ganin da cewa ainihin dukiyoyi waɗanda ake zargin ire-iren waɗannan mutane sun kwashe ainihin ba su salwantar ba. Tana abin sha'awa dangane da shi wannan har ila yau mafi yawan shari'o'in nan da ake magana waɗanda kuma ake magana odar nan da aikin shari'o'i ne ga daɗi, wato ba wannan kwanaki ba ce ta fara mafi yawan shari'o'in shari'o'i ne waɗanda sun shekara bakwai kuma ko biyu a gaban kotu amma sun kici sun ji cinyewa saboda waɗannan mutane ba a kanke dukiyar nan ba suna ta'ammuli da ita suna sauya ma'auni wanda ta nufi da bahasin shari'a da take. Wannan dai shi ne ainihin takaitaccen bayani wanda ke da nasaba da ita wannan oda da ake ciki kuce akan.
Akwai ɗansu lauyoyi da suke ganin cewa wannan doka kamar irin ta dokan nan ta biyu ce ta soji da shugaba Buhari ya amfani da ita yana shugaban kasa na soji na cewar kowa mai laifi ne sai in kotu ta wanke shi.
Abu mafi a'ala dangane da kowace irin doka ko kuma kowace irin oda wadda ta fito, abu mafi a'ala shine ka auna ta akan ma'audi na halacci, akan halacci na doka. Wannan mu'amala wannan dokar da ake magana da ita wato executive order number 6 an kai ta a gaban kotu domin auna ta akan ma'auni na doka. kuma ainihin ita wannan kotun da haƙƙinta ne ta tabbatar da ingancinta ko sai ingancinta ta yi huri akan ingancinta. Saboda haka magana kamar da wata doka da ta gabata ko makamancinsa ba shi ba ne. Abu muhimmi shi ne sun ta halatta ko ba ta halatta ba. Ta inganta ko ba ta inganta ba a bisa mizani na tsarin mulki. A bisa mizani na doka kasa.
To magana ta gaba ita ce ta mutane 50 da aka ce doka haramci ga tafiye-tafiyensu wajen Najeriya da kuma wasu dukiyoyinsu za a rike kuma za a sa ido akan haka. An fice sunaye amma gwamnati ta ce ai mata azurbabi ba ita ta ba da wannan jerin sunayen ba. Me yasa gwamnati ba ta hada odan nan da kuma sunayen waɗanda wannan doka za ta shafa ba karo na farko?
Ai idan ka bi ba sun ita wannan doka ce wadda ta bada dama na ainihin da na ci gaba da bin bahasi waɗanda ainihin ya cancanci dokar ta yake da su. Saboda kai idan ka bada list na mutum 10 yau GB bukata ta kama ta ƙarin mutum 20 ko 30 bisa la'akari da inda da tsarin aikin ita wannan doka. So za ka ci gaba da bin bahasi akan wannan tsari. Saboda kai halin da ake ciki a gwamnatance ba ta hitta wani list ba na cewa wane da wane yana amma abin da a gaskiya al'amari ana ci gaba da tantancewa da la'akari da ita kanta doka da la'akari da kuma akan wa ta waje ba ta yi aiki kamar yadda ainihin kotu ta tabbatar da ingancinta.
Alkali nura da duniya shari'a yau tana sarata kowa da takara da ta yi aji.
To madalla gaida Umar Faruk Musa, to sai a biyo mu cikin shirinmu na hantsi inda za mu kawo muku wasu ra'ayoyin 'yan Najeriya game da wannan doka. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yana agon muke cewa karfe 1:16 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci.
Wayannan mutanen ba 'yan adama ba ne daga national aka tura su.
Da an yi zaɓe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannuna na hagu, wallahi mu ne za mu fara miƙa musu hannu.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da sadonmu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Da gwamnan jihar Adamawa Muhammadu Bindo Jibrila da Mahmud Halilu wanda ya takara da shi gwamna din a zaben fitar da gwani na neman tsaida wanda zai yi wa jam'iyyar APC takara gwamna a zaɓe mai zuwa ga alama ba wanda ke da niyyar rijiya da baya. Wakilinmu ya ce yanzu rigimar nan ta ma bar Yola ta koma Abuja.
Har yanzu tana fakasa tana dabo game da batun kujerar takarar gwamna na jam'iyyar APC Adamawa inda ko ake kai ruwa rana a Abuja. Dr. Mahmud Halilu Ahmad ya ce fa suna nan daram sai sun ga abin da ya tura wa bozo na dai.
Mun tattaru bayanai a duka kananan hukumomi 21 na jihar Adamawa, duk abubuwan da aka yi muka hada da hotuna da video da sauran duk abubuwan da suka faru da kuma wasu bayanai na sirri duk mun hada kokenmu kuma na kai da hannuna na je na gabatarwa ita wannan komiti. Muna jiran su kira mu bayyana a gaban su. Sannan magoya bayana har yanzu na son tabbatar musu cewa na yi imani za mu sami adalci daga shugabanci na jam'iyya. Wannan koko kwanto kada a yi.
Da kuma gwamnan jihar Adamawa Senator Muhammadu Bindo Jibrila wanda shi ma tuni ya garzaya Abuja domin kare kujerarsa ke cewa
ina wa party biyayya kuma daga national har wato wayannan mutanen ba 'yan adama ba ne daga national aka tura su zo su bi local government banda wani haufi a cikin lamarin abubuwan da cewa ban na da matsala da su ko kuma da abin da suke yi. Ni mutane ne ya dame ni kuma mutane kowa zance dai kawai masha Allah.
To a gaishe ka Ibrahim. To a kashi na biyu na muhawar da shi Ibrahim din ya shirya mana a can Yola tsakanin shi dan Juma Bakar Hamas mai goyon bayan gwamna Bindu din da kuma Abdullahi wato Aminu Abdullahi Gambo da suke ra'ayin Nuhu Ribado, yau za mu tashi ne daga zargin da su 'yan adawa suke yi na cewa me yasa za a yi zaɓe cikin duhu sannan a ce an yi zaɓe.
babu inda a duniya za a yi zabe na hankali amma ai wannan zabe cikin dare.
Kamal Aminu akwai sani a tarihin siyasar duniya duk wanda ya sautari ya sha kai ba kasabai yayyakan karbi kaddara ba da sansu. Ba ho gani kaman kan cewa yanzu lokaci yayi da ya kamata a ce domin dukkanin ku bangarori biyu da ku sha kai kuna ku kankancewa ba an yi magudi sannan kuma kan cewa ba ta saba bindiga a ruwa ba za ku hakura ba tunda yanzu kashin tikatika take.
Ai Alhaji Ibrahim da a ce maka an yi zabe na gaskiya. Da an yi zabe na fi sabilillahi ga hadimin gwamna nan a gefen hannuna na hagu wallahi mu ne zamu fara mika musu hannu amma abun tsoro ai amfani da dukkanin karfi na mulki a hana talaka daman shi ne zabe mutanen da ya kamata a zo arewa mutane zabe cikin dare bayan duk mutanen da kuka ce su fito su zo domin wannan zabe sun gaji sun kosa yanzu wani tsari ne na adalci na hankali zai yadda da cewa matan da take gidan aure take wa mijinta tuwo take hidima don mijinta za ta fito kana tsammanin tun karfe 2 rana tana jira har karfe 7 na dare babu adalci a ciki saboda haka tunda zaben ba a yi ta na gaskiya ba an yi kama karya an yi dauki daura bamu da wani dalili da zamu ce mun goyi bayan wannan zabe da har kuma mu tayi wadanda aka ce sun yi nasara domin ba a yi zabe ba sai in an yi zabe misali kafin zamu tayi wadanda suka ci
to ba da shi ya ce an yi zabe kuma har an ba da sanarwa ma wannan mun wuce wannan babi
ne har ka bani ma nake so ne magana kafin kai tambaya shi dan uwana Malam Aminu abinda nake so ya gane jama'an zaben nan fa sun zo cikin Adamawa a cikin sha'anin abinda ya shafi Latin ba su zo akan lokaci ba sun zo abubuwa na kurewa sannan yana maganan ba gudi shi da gwamnati da aka zo a masa a kwace ma akan mulkinsa talakan Adamawa su suka bambance suka tabbatar waye mai gaskiya suka tabbatar da cewa mai girma gwamnati jihar Adamawa Sanatun Mawudu Bindo Umar Jibrila yayi musu abun da za su tsaya su mai da shi a primaries domin su ji dadin zaben shi a general election abunda nake so in nuna Malam Aminu shi mai girma gwamnan jihar Adamawa mu musan wahalan da ya ji akan kokarin a kwace masa mulki haka kawai rana tsakan mu ba ta Malam Nuru ba dumu ke yi ba wato shi ya san wanda muke yi domin shi ne ma ya zo na biyu a cikin zabe
eh duk da in takara da san su haka nan kowanne kuma dadi na kamar da na fada masu sauraro shine wai da dadin kallo fadan cikin gida dukkanin su ƴaƴan jami'ar APC ne da san su yanzu misali ko ku samu nasara a wannan zabe be sannan kuma kuna kusa amma ko tsara akwai butun kan cewa tuni ha wasu ƴaƴan jami'a ko kuma wanda suke tare da gwamnati suna wa sauran yarfi kuna ga za ku dinki barkan nan
za a dinki baraka domin ai lokacin da ake da shi ya kai kusan wata hudu kafin zabe saboda haka kaga matsalan shine ko kuma abu mai sauki shine shi mai girma gwamnati Sanatu Muhammadu Bindo Umar Jibrila yana iya bin kai har gida kana yin fadan da shi domin ya ga kun daidaita yanzu ai lokaci ne ta daidaita
yanda wani suke tare shi kuma suna ta yarfiya da irin habaici da zambo da rubuce-rubuce a kafan sadarwa
wannan kuma ai Malam Ibrahim ka san har abada ba za a daina irin wannan rubutun ba idan ta shine mutum zai bi ina tabbatar maka wallahi mutum bai fita a gida ba yayin zaben nan zai ga kamar na daya za a yaki ka fahimce ni sai aka yi zaben lafiya zai ga kamar za a danne sai Allah bai danne ba ya ba wanda ya ci kadan sauka gane magana to duk idan ka biye ta wannan ko fita gidanka ba za ka yi ba da ikon Allah ai shi gwamna kullum mai kokarin dinkewa ne abubuwa ne idan suka fi karfin sa sai ya ce to aje ayi Allah ne yake yi
wa abun nufi shine dangane da akwai fadin cikin gida da dama wanda yanzu ba kammala ta ba yanzu kaman ya kuka shirya ganin kanka
kuma za a yi magana in ba dai wata hasada ce ko bakin ciki ba maganan dinkewa ya zama dole ai kala ciki ne fa kai dan jam'iyya ce ta APC ga wanda Allah ya bawa tsayawa primaries to ka ga mini me kake jira akalla Allah tar muku da gani dole ne ku haɗe kai domin ku ga cewa kun kada jam'iyyu da suka taso domin su yi adawa su kada gwamnatin da suke ci
to nagode Malam Aminu na ga kana mun mushi da yake magana yanzu kaja mun danjuma yace wai dole abi liman ko kuma a sauye masallaci
wato ina girgiza kai lokacin da Alhaji Danjuma yana magana ina dauka akwai abun tausayi har yanzu a al'amarin namu siyasa ba za ka zo karara da ranan Allah misali kowa yana gani ka zalunci mutane ka haɗinci mutane a kawo wani tsarin zabe na zamba cikin aminci bayan waɗanda suke so su yi abin da za su yi sun yi bukatarsu ta biya kwalliyar abin da suke so su yi ta biya kudin sabulu sai su dawo su ce wai a rarrashi mutane, ba haka ake rarrashi ba. Za a rarrashi mutane ne a zo a haɗa hannu tare, cewa da ake a gudu tare, a tsira tare, idan aka yi zaɓe na gaskiya. Amma yau ka gaya mini misali Alhaji Ibrahim, ka zo ka hana talaka ƴancin shi ne ya zaɓi shugabanni na gari, shugabannin da suka dace, shugabannin da suka yi aiki ma duniya, suka bar
kyakkyawan tarihi. Da aka lalashe ku, ku zo a haɗa kai, ba za ku zo ba.
Rarrashi ɗaya ne Alhaji Ibrahim, a kanta kuma muke. A koma a yi zaɓen gaskiya, a yi fatali da wannan tatsuniya da aka yi wadda aka kira ta an yi zaɓe, a koma a ba wa talaka ƴancin shi ne ya zaɓi mutanen da suka dace. Ina zo Alhaji Ibrahim, abin da yake ba ni tsoro shi ne wannan jam'iyyar tamu ta APC ta zo ne da taken sauyi, ta zo da taken za ta gyara abubuwa da ta samu jam'iyyar APC, PDP a baya take yi. Wannan jagoran jam'iyyar tamu a sama shi ne shugaban Muhammadu Buhari. Duniya ta yarda cewa mutum ne mai gaskiya, duniya ta yarda cewa mutum ne mai kima, amma abinda mamu suke yi ya zuba ido yake gani akwai muguwar hatsari a wannan tafiya.
To ba da ma yanzu akwai babbar tafiya dan Juma'a masu shine ne batun zaben da ke tafe za a fuskanta. Yanzu kamar al'ummar Adamawa da duniya masu ke sarawa mu, me kuke da shi za ku tallasawa su al'ummar Adamawa su amince da ku ganin kanci ga fada nan, ga fada can, ga fada da dama?
Wata Alhaji Ibrahim, gaya maka gaskiya, muna da ramar kawo ne a jihar Adamawa, domin ba don haka ba, indai mutum na dan zagayawa a wannan kasa yana gani wallahi zai dawo yana saka mabindo da alheri, yana kuma wasa addu'an Allah sai ga lafiya.
Kwarai
kwarai da gaske, Najeriya muke fa.
Kaman me za ku tallata
shi? Abinda za mu tallata da shi Alhaji Ibrahim, ko jiya ina zanne ba a taɓa yin gamna in ba dai lokacin barre da yi abin da za ta ɗaure sama da shekara 50 ana kallon ta ba, domin kyautata ingancin inda Adamawa take cikin hali ya cire ta a wannan hayyaci. Abin da nake gaya maka na ɗaya shine abin da ya shafi infrastructure, ma'ana shine kwalta-kwalta da aka yi su. Sai jiya muna zanne wani yake cewa wallahi da yanzu Jambutu ba zai iya shiganta ba, wannan ruwan da ake yin nan muna zanne. Amma yanzu albarkacin gwamnan nan, na tabbata jikoki na ba za su tashi su ga wannan hanyoyin kwarai na farko kenan. Na biyu, muna da sector-sector a gwamnati wanda ya kamata gwamna ya taba su, wato sun mai da hankalinsu a kan maganin kwata kawai suke criticizing. Sun manta cewan ga inda gwamna yi su je su bincika. Gwamna ya taba gefen education, mana gefen ilimi, wannan kowa sani ya kalla. In kana kallon TV an nuna maka makarantu da gwamna ya gyara. In ka tafi gefen ruwa, yau ina naira biliyan da kaga aka bawa su ɗan majalisu a matsayin su je su yi ayyukan gefen su, wallahi tallahi aikin ruwa gwamna ya je su yi. Duk yawanci kwarai kuwa ruwan kuma suka yi su, gwamna sai ba da kuɗin na cikin aljihun gwamnati a matsayin kuɗin da za su je su yi wannan aiki. Ina zuwa, idan ka tafi gefen agric, ba a taɓa yin gwamnatin da take ƙoƙarin ta kama manomi sauƙi ba irin wannan karon. Dalili kuwa shi ne ba da za a yi a ɗauki tractor guda 500 a raba shi a Adamawa, wanda inda kana ɗaukan 100,000 ka ba da shi haya, yanzu na gwamnati ne, kana da izinin ka je ka ce kuɗin mai zan bayar da kuma 500,000, shi direban ya aiki a yi maka aikin ka. Wannan sauƙi ne a cikin aikin agri. Ina zuwa
lokaci shi ba.
To, Alhaji Ibrahim, ka kula zaka ga lokacin da Alhaji Danjuma yake magana, ina girgiza kai hagu da dama, ina tausayin jihar Adamawa, ina tausayin makoman ɗan jihar Adamawa.
To a gaishe ku, to bari mu jaburke anan sai Allah ya kammu rana a cewa mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara din. Bari mu gode wa su bakin namu ɗan Juma Bakari Hamas da shi Aminu Abdullahi Gambo da kuma musamman shi wakilin namu a can Yola Ibrahim Abdulaziz da ya haɗa shirya a kuma shi ranar. A madadin su duka ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington, mun ba ku lafiya.
To madalla, kafin mu kai ga mai salama da ku, gaba ya dawo mana da labarai, amma wannan karan a takaice.
Kafafen yaɗa labarai a Amurka sun ce Saudi Arabia tana shirin bayyana gaskiyan cewa an kashe ɗan jaridan nan da ya ɓace Kamal Khashoggi. bisa ga rahotannin kafafen labaran Amurka. Rahotannin sun ambato wasu majiyoyi da ke cewa matsalar da aka samu wurin yi masa tambayoyi shine ya isa da diyar mutuwar Kashogin. Tashar labarai ta CNN ta ce akwai yuwuwar waɗanda suka aikata hakan sun yi ne da nufin yin garkuwa da shi daga ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul, suka ɗauke shi zuwa Saudi Arabia domin a yi masa tambayoyi. Rahotannin da ya sun nuna cewa ana kiran zaton Saudiya za ta bayyana cewa abubuwan da suka faru waɗanda suka yi sun yi ne ba tare da sanin jama'an kasar ba.
To madalla a gaishe ka. To masu sauraro, kafin mu salama muna mika gaisuwar ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Sylvanus Filmon domin raso mahaifinsu Filmon Azoge wanda ya rasu a garin Sarti ga Shaka jihar Taraba, wato jihar Taraba jiya. Allah ya ji kansu ya kuma kyautata namu karshen. Haka kuma muna taya wakilin mu Zahraddin Sanifin to murna samun karuwa ya mace da to Allah ya raya ya kuma daye ba. To yanzu a madadin Baba Yakub Makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma Cibahiru Dodo ne wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu na yau, ni Sarfi Alhashin Gumal ke cewa sai an jima da hantsi mun sake dawowa. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.